Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Suna na Maryam Dauda. Shirin yau da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hira zaki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Litinin, shirin namu na Najeriya tare da wakiliyar mu Raƙayya Basha. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Raƙayya dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin yau da gobe. A yau dai shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan matan da ke canja halayyarsu da zaran sun yi aure. Kazalika za mu garzaya da ku fagen hira da mawaki, daga bisani kuma za mu lula ɓangaren kwalam da makulashi. Ba sauraro sai ku biyo mu tiryan-tiryan domin jin yadda shirin yau da gobe zai kasance tare da ni Raƙayya Basha. A makon da ya gabata dai bakin namu sun hada da Abubakar, Ismail, Salisu, Malama Zainab, sai kuma Malama Atini.
To aji Salisu, kaji abinda Abubakar ya fadi. Kana ganin cewa akwai mata da zaka ga a gidan iyayensu basu san su yi shara ba, basu san su yi girki ba, basu san su yi ayyukan gida ba. To yanzu ta zo gidanka ya zama ta zama gaba ɗaya waɗannan abubuwan ita take wa kanta. To baka ganin rashin sabo da wannan abun shi yasa za ta canja din ma gaba ɗaya?
Eh, gaskiya hakan bari ya sa ta canjawa, saboda kamar magana da nayi a baya ne, abubuwan da take a gida, abubuwan da take da bata sa da take a gida, da wanda ta zo kuma ta tarar yanzu a gidanta, wannan gidanta ne, can kuma gidansu ne. To wa'ancan abubuwan da bata yi, to wannan gidan ta zo, wannan abubuwan fara ya zama mata dole ita ce za ta yi.
To baka ganin tunda dama tun da bata saba tun farko ba ita ma a nemo mata ir aiki a nan din?
To ai sai a duba yanayin, za a iya duba yanayin shi karfin sa ya yake. Shin yana da karfin da zai sama mata mai taimaka mata, ko kuma bai da karfin da zai nema? To kin ga yin hakan zai zama gaskiya a kanan gefen ma za a iya samun matsala gaskiya, saboda za ta iya cewa ita gaskiya ya nemo mata duk wanda za su irin taimaka mata ta dinga wannan abubuwan, saboda ita duk bata saba da wannan. To daga nan za a iya samun gaskiya matsala za ta iya canja mai a kowane lokaci gaskiya.
To Aji Ismail, in na dawo gefenka, baka ganin cewa ayyukan gida kan mama ta yawa shi yasa ma suke canjawa? Ai wannan da aka ce mace ta yi ayyukan gida ba wai ita kadai ta ta'allaka akan ta yi wannan ayyukan gida, baka ganin shi ma namiji yara ta ya a wuyan shi shi ma ya taimaka mata duk da dai cewa an fi sanin maza da su su fita waje su je su nemo?
Ta wannan fannin wani abu ne wanda ya kamata a duba duka baki daya. Idan aiki ya mata yawa yana da nasaba da irin yawan mutanen da ke cikin gidan. Shin gidan akwai direbobi da ma'aikata wanda za ta yi masa abincin da duk kowa sai ya kai gare su a ci, koko daga ita sai ƴaƴanta sai mijinta? Idan kika iya duba daga irin zamantakewa na gida, yana bada yana samun nasaba ne daga irin halin mai gidan, irin samayyar shi da kuma responsibility din na gidan da ke kusa kansa. Duk gidan da ya kasance akwai ma'aikata da yawa wanda sai an yi aiki da yawa, to ya cancanci dole ne duk yadda za a nemo mai aiki ya zama wajibi ya nemi mai aiki ta riƙa tsayata. Amma idan daga shi sai ita da ƴaƴansu guda biyu ko guda uku ko guda huɗu, to wannan ya wajaba a kanta ne. Abincin da mutum zai ci na mutum huɗu ko mutum uku shi mutum shidda ma zai iya ci, tunda daga shi sai ita duk abin da ya saura sai ƴaƴansu. Wannan kuma maganar wankan makaranta misali, tunda Sabo ta rika tashi tun karfe 4 ko tun karfe 5 ta shirya yara kafin lokacin tafiya office din mai gida. Duk gidaje duk haka ake ta rayuwa. Ai ita ma da ta baro gida, in kika tsaya kika lura, ita ma haka akai da ita. Ai bacci bai ganta ba, bacci yana
ba ka ganin bata saba bane shi yasa.
Ta iya mu masu ma ai ba su saba ba da haka suka saba, saboda ai maturity yana zuwa ne lokacin da ya kasance iyali sun haye maka. Akwai abin da kana yi da yanzu ba za ka yi shi ba. Ina tuna lokacin da ina matashi ina yaro ƙarami, irin in an ce ba makaranta sai mu kwanta bacci ya karfe 9 ba mu tashi ba karfe 10. Amma yanzu ko an ce ka kwanta karfe 10 ko karfe 9 ba za ka iya kaiwa ba. To ya zama dama dole abin da ka yi da ba za ka yi shi yanzu ba. A hankali ake bari sai ka ban mai in baya. So sai ki ga rayuwa ta yi kyau, an yi yadda ake so, an samu ƙafuwa, an tsaya yadda ya kamata.
To Malama Zainab, idan na dawo kanki, wasu mata akan cewa mace da ba ta da kunya, mai rashin kunya kenan, wacce ba ta da tarbiya, ita ce saboda ta yi aure za ta iya canja halayya. Amma macen da ta samu tarbiya tun daga gidan iyayenta, duk abin da ɗan namiji zai mata, akan cewa ba zai canja mata halayyarta ba.
Wani lokacin yakan yi hakan, wani lokacin akan samu akasin haka. Saboda shi tarbiya an maka tun kana karami, wani abun zafin abun yake sa a canza a koma akasin tarbiyan iyaye. Wani kuma in an samu daidai abin da ake so sai kiga an tafi a haka sannu a hankali har an dace. To ya danganta ga yanayin mijin da halayen shi da abin da kake zamantakewa. Ai yana kunshi da abubuwa da dama wanda sai ana zamantakewa ake gane shi yau wannan gobe wancan jibi wancan. A haka in mai tarbiyya, in Allah ya rubuta tarbiyyan zai zaunu, idan ba zai ba mai zaunuwa ba duk sai kiga an.
To amma ba ta ganin wasu mata ma kawaye, zigin kawaye kan sa mace mata kwata-kwata ta daina ma mijinta biyayya?
Eh yakan faru sosai a society mu na yanzu, kamma shine yafi yawa. Sai kiga kawa ta zuga ta sam ta hana ta zaman gidan auren ma gaba daya, har ma wani lokacin auren arzo a bashi. To yanayin ne, it depends on individual, kowa da yanda yake tunanin shi.
To Malama Zainab, kin ji nayi batun kawaye, ke me zaki ce kan yadda wasu kawaye suke zuga ƴan uwansu mata domin a samu rashin jituwa a cikin gidan aurensu, wanda kuma hakan zai canja ita halayyar ita matar?
Gaskiya mu mata a tsakaninmu da junanmu a kawaye muna ba da gudunmawa sosai wajen fashin ƙarfafa zaman lafiyar kawa a cikin gidan mijinta. Gaskiya saboda kina tare da kawarki ne, watakila kun yi makaranta tun kuna ƙanana tare, ke kin yi aure kin ragata. To zamani ya zo ya canza, idanta ya bude, ta zo tana dan samun abun duniya haka da sauransu. To za ta zo ta shiga jikinki haka tana miki hidima. To idan ba an samu mai karfin tarbiya ba sai kiga wannan abun yana dan tsole mata ido yau da gobe ma koda a misali bata ce miki zo ki ji me ke tafiyar da ni ba a jikinta ma da yanayin ta zaki gani to idan ke mai kwadanin haka ne koda bata miki magana ba yau ci ma su suke fara magana zaki ji suna cewa ah kawata baki ga inda na canza bane da sauran su duk inda kika kai da ke kauda kai har za ta kokarin cusa miki wannan abun a zuciya to idan dama tarbiyan na rawa to sai ki gani ko kuma akwai wani dan matsala dake cikin gidan mijin sai ki ga wannan kalman da tayi ya nemi ya jara a yanki zuwa fita ki bar cikin gidan mijinki gaskiya mu ma mata muna da wannan kuma kawaye ma suna ba da gudunmawa akan rashin goyen bayan kawata zauna a cikin gidan aurenta
haka ne to Ajo Abubakar wani irin shawara zaka ba wa ƴan uwa ko in ce wani irin shawara zaka ba wa al'umma da suke ma mata wannan kallon na canjawa bayan aure
wai shine kawai mai juna ma'adalci shine kuma mai kiyaye wato mai juna uzuri rashin uzuri dishi ke kawo wannan ka gane abin da kake bata kai aka baka zaka iya kai ka gane irin abin da aka bata idan aka ba kanwaka ko wata taka in ka je ka gani ya zaka yi zaka gane cewa an cika mata kin san rashin ba ma daukan abin ne kullun kai bangaren muke kallo haka matan wani lokacin in suka rashin nasu tunanin in suka tashi mata rashin amma rashin adalci abin ne wanda in aka yi wa yanki ba yake so ba abin ne da kake ce kai wanda ba ta da imani amma kike na aikatawa a gidanki haka zalla kai ma abin ne wanda ka san cewa in aka yi shi zamantakewa aure ko abin da kike so mutane su gane ka sawa kanka duk abin da ka san baka so to kai ka sa ranka bata su duk abin da ka san baka jaji ba na musgunawa ka kaddara ita ma yar adance ba za in aka mata wata jaji ba kawai shine zaka sa kanka to amma duk mun ga gane cewa ka sa zuciyarka ana baka wani tunani na banza cewa ai mace ce ko mata sai da kaza ka gane kowanne dan adam na san kyautatawa kowa na san kyautatawa kuma kowa bai san muzantawa kowa na san sauki ba mu san wahala dan haka kai in muka sa wannan a zuciyar mu shine ke kuma ki gane cewa duk me miki adalci yaba a aikace ba sai kin furta ba zuri kin furta ba ba aikin ki gane cewa kina yabawa da irin karar da ake miki kina yabawa da irin kudiri da yake baki ba ki dauki abin for granted ba ki rika kike abu kawai kina ganin cewa kina makan abin ko ukula ba ki san mai yana yi ba to idan ka sa wannan ina ga miki cewa kowa zai gane cewa korafin nan ba abin ayi bane ba sannan in ka gano wani ba za ka yi magana ba akwai wanda ya kamata ya korafi akwai wanda ya kamata wato ai uzuri akan shi akwai wanda ma so ai akai din ko so bi ne ko kuma sai wani lokaci akai shi sai ka ji kai anje ai wanzu wanda ta canza ai yanzu wacce kaza kuma abin da zai baka maki shine cewa ta wajen da kake gano ita ma irin ce da ka dauko ta irin ta zama din gara wannan ma irin zaka iya sarrafa ta kamar ta irin tsarin da kake so Isma'ila wata magana barin kule da cewa akan zo ta fara da kaza to ina so in aka zo a dora ta akan tsari yan tarbiyyar ka tarbiyyar da ka dauko ta gidansu daban wanda kake so ta gudana in dai akwai wannan son wato bashi akwai wannan so din akwai yaddan zata yi ta fara akan tsarin ka shi sa mata ta gasu ta aure ka haka zalika ita ma ta yi tsarin ka dan haka ban ga wani abin tashi hankali ba auren canza yake kuma dole yake ni ba sani ba me yasa sai a zo ana ta kaddama ki yi tsarin na da tsarin ki nan nake so ki biki bana nan kake so biki ba shikenan in akai wannan akan ana juna uzuri aka fahimci juna ina ta biki wannan korafin duk ba za a ji shi ba da fatan kowa zai fahimci
to malama zaina idan na dawo kanki wani irin kira da shawara zaki ba wa mata da sukan wato yi wa mijin su rashin kunya da kuma rashin ladabi a gare shi a gare wajen mazajen nasu
shawaran da zan ba su shine idan dai ka san kana karkashin namiji to ya zama dole ka mai biyayya sai kai hakuri tunda Allah ne ya hada ku aure ne ka mishi biyayya daidai gurgudun abin da Allah ya ce shine shawaran da zan ba su sai kuma ta bangaren kawaye sai ka san yanayin zaman da zaka yi da duk wata kawa da za ta zo ka san irin maganganun da zaka yi da ita ka san yanayin zama tunda kai kana da iyaye
haka
in abu ne shike maka duhu sai ka nemi shawara daga iyayenka ba ta kawaye kuma ba sosai saboda ka samu mafita mafi alkhairi shine shawaran da zan ba ma mata
to me zaki dora akai malama tijje to shawaran da zan bayar akai dai shine kamar yadda ta faɗa dole dai kai in ma baka da iyaye kana da ƴan uwa dai haka dole dai koda a kawan ma akwai wani na fahimta
haka
koda a misali a ce abu ne ya dame ka haka ko dan shige maka zaka iya neman shawara don samun mafita shine maza kuma da muke karkashin su dole dai in dai kai aure dole dama sai kai biyayya
haka
na mazan yanzu ma ba ma sa san gagara ba kai gagaran ba ma ya ka kare
balle kai
balle kai in kai dama kai ma ka san me zaka tarar in kai dai ne sai an maka biyar to dole dai zaka kwantar da kai ne kai dai biyayyan
kuma kai hakuri ko dan yanayin rayuwa.
Wannan tambayar da zan yi kuma zan yi ma gaba daya mazan da suke cikin wannan zaure ne. Shin mata ne kadai ke canzawa da maza ne?
Eh na faɗa nace ko na canzawa. Sai dai kawai mun ce wanda ya fi baki ne ake ganin shi. Ko? Wanda ya fi baki.
Abin ni a nan abinda zan faɗa canjin namiji yana farawa daga rishin hakuri ne. Saboda namiji yana da wata habiciyar guda daya. Ko kuma in ce wani habiciyar guda daya na ce wata kamar dan zariya kenan ni ba ka tsine ne eh wani habiciyar da namiji ke gare shi shine shi fa shi sai dai a bi shi baya bi in zaki bi shi so 100 zaki kuskure zai kuma ba abun baya ne sannan kuma na biyun su namiji da kike gani yana da wani habiciwa din namiji duk hakurin sa zuciyarsa kusa take dannewa yake ya kamata mata su san wannan sannan kuma namiji yafi komai dadin zama hatta mace idan har ya riga ya dauka cewar duk abin da zaki masa kina yi ne bisa kan kuskure kuma dan adam sai da yafiya to ba abin da zaki kuma ke fata masa rai za ku dade shekara da shekaru to haka iyayenmu suka dade suka kawo halin da suke ciki yanzu ya kamata mata su dau notice daga nan in kika tsaya kika dibi mahaifiyar yake tana zaune da bayan mahaifinki for more than 60 years ki koyi ya za a yi ki zauna da namiji for more than 70 years
to amma duk da haka kari na anan shine cewa mazan kowanne mutum ya tafi ne daidai da irin wanda yake zama a wata daidai mutane da yake zama da su akwai abin da ni in kai mu wanda kake in kai akai wa bana ila shekara 60 ni akan ba za ka shekara 60 da ni ba a irin yanayi ne ina magana zamani ne
lokaci ya canja haka
kawai shi din ne yake fahimtuwa kike zaune da shi ka fahimci wa kake zaune da ita me za ka yi mata kamar ina magana ko kullum ko abin a takaice shine fahimtar junan nan ko juna adalci me take so me ba so in ka fahimci wannan wallahi za ku zauna lafiya kullum ka sa zuciyarka kana so ka bi ta ta bi ka kai ma kana so ka bi ta akwai lokacin da za ka shi za mu yi ta ba cin sacrifice ko da tuwanci shine cewa sadaukarwa akwai abin da kana ji kana ganin ma dadi bai ma dadi ba sai ka ban mata dan girmamawa akwai abin da kina ji kana da duk wannan ya tuk musamman bi shaba shari'a ba abin din bi shaba shari'a ba bi cikaro da addini ba kina ji kana ba dadi sai ka ban ke ban mishi amma kuma ka rika nunawa eh ka yaba ko a aikace ni ba ina cewa dole sai ka furta ba akwai wanda bai furta ya ce amma aikin kai ne cewa kai an amma kuma ka gane cewa amma ka to in akai wannan ina mai tabbatar miki duka wannan uzurin da hayaniyan a da wannan hayalin da korafin da ake insha Allah za a samu sauki shi tun kuma canzawa
masu sauraron mu kada da yafu sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC yanzu kuma za mu koma fagen hira da mawaki amma kafin nan bar mu dan numfasa da wannan faifai da ke bisa kan na'ura kana muka dawo shirin namu zai dora ke masu sauraro idan muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani mawaki wanda shi ma ya kware a gefen harkar waka barka da zuwa
to assalamu alaikum barkanmu dai
ya sunan baba namu ne
to da farko dai sunana Muhammad Sani Al-Qasim amma fa sani na da Sani Captain harkar na waka
to Sani Captain me yasa ka ji kana son ka fara waka waka ne kira ka ko ya akai
kamar yadda kika tambaya ni ba ni ne kira waka ba waka ne kira ni saboda waka wani abu ne wanda ra'ayi ne na mutum kuma wannan ra'ayin baya yiwuwa dole sai da abin ya karbe ka kowane abu da ya karbe ka ba zai yiwu ka yi shi ba to waka ita ta kira ni saboda waka na so na kuma ina son waka hakan ne yasa na tsinci kaina harkan waka
to sanyoyi ka bi to
ba wanda ya koya mu waka na iya ta tin
da shi
saboda na ta gaskiya zan yace miki da shi aka yi saboda ni ne waka
to
na tashi da waka ne kawai saboda duk wani harkan entertainment ina yin shi a shekarun baya kafin in fara waka mun yi irin harkan comedy haka like entertainment na comedy amma wannan lokacin muna da yawa to wannan kan daga wannan ne ana nan tun a wannan lokacin da ma already ina son waka saboda ina iya rubuta waka an ajiye ko kuma in dinga irin dai freestyle haka ni kadai in jabuna har na zo na tsinci kaina kawai a studio kuma nayi recording din waka.
To a gida an baka ne ka fara wannan harkar waka ko kuma
ce gaskiya asali tun tasowa na gidanmu ba irin masu damuwa bane akan irin wannan abin saboda dan yace miki gidanmu yawanci suna san irin harkar entertainment tun daga mama na zuwa baba na gaskiya ko da na fara gaskiya na samu support sosai a wajen sosai sosai.
To wasu irin waƙoƙi kake yi?
Ina waƙan hip hop. Waƙan hip hop shine ne zan ce abinda na fi kwari a ɓangaren waƙa.
Baka na soyayya kenan?
Gaskiya waƙan soyayya. Yes, a hip hop ana waƙan soyayya amma dai ba na irin waƙan soyayya sosai kamar yadda nake irin rap ko kuma Hausa Amapiano.
Haka ne, to yanzu a yi mana rera mana waƙar miji.
Shikenan. From zero to hero, I know that you're looking to my mirror. I want to make my mama frown some be hero. Koda sun kai goma, ina zuwa idol za su koma. Abunda na yarda shi suke loma. Ba ma fara ba to yanzu na soma. Da ne ka zo, koma da ne ka zo.
Ya ta da su kam ni bai da me ni ba da kafi ni samu ni bai shafe ni ba enemy tsalakare ni da yan uba Allah amin. Wai za su ga baya na su manta Allah shi ne gata na in za su bada ne su zo mu buga ni da su su ga wa zai je rana.
Amma waƙoƙi guda na koyi daga lokacin da ka fara zuwa yanzu.
Gaskiya na yi waƙoƙi da dama. Dan akalla zan iya ce ina da daga lokacin da na fara zuwa yanzu ina da waƙoƙi kaman guda 40 something gaskiya. Da wanda akwai anawo wanda zan ce nawo ne wanda ni na dau nauyin su nayi kaya na da kaina za su kai 20 amma wanda irin mutane ne za su yi featuring nawa wannan kin ga ya fita daga shafin nawa amma dai ina ci.
To da kai magana za a featuring ɗinka ma'ana ba ma waƙar ka ba kenan. Kai kake rubuta waƙar da za featuring ɗinka ko kuma dai yane ne al'amarin ki?
Ai yanzu kaman music is business. Zan iya ina zaune ne a inda nake ko kuma harkan social media ta haɗa mu da mutum yana son mu'amala da ni na wani waka ko kuma wani abun nan. Zai mun magana za mu yi magana in biya ne zai biya ni ko ni zai faɗa mun ga abin da yake so kuma ga yanayin yanda yake so a yi waka. Shi ne kawai ni zan rubuta nawa shi ma ya rubuta nashi.
Wani abu ya taɓa faruwa da kai da ba za ka manta ba a sanadin waka?
Eh to gaskiya abin da ya faru da ni wanda ba zan manta ba gaskiya a sanadin waka akwai show din ma da na taɓa zuwa wanda sai da aka kama ni. Gaskiya.
Nisa.
Eh to kisan laifin wani na shafan wani. Muna zaune da gayu na haka da sauransu irin ana jira za mu yi performance sai aka je ma'aikata suka shigo wajen. Sun shigo wajen sun zo kama wani ne. Bayan sun ma kama shi ba sun fita sai kuma suka ga mutane da yawa a zaune irin a table haka a VIP sai suka zo suna zuwa kawai suka ce muna under arrest. Irin dukanmu an kama mu kawai. Mu yahoo boys ne saboda kin san harkan irin hip hop haka za ki ga wankan mutum da sauransu da irin gashin da muke bari a kan su kuma ma'aikata kin san tsarinsu.
Haka.
Suna zuwa kawai suka haɗa da mu gabaki ɗaya suka kwashi.
To amma me yasa sanadiyan shiganka da aka kama ka bai tsoratar da kai ka ga ya kamata a ce ka canja shiga da kake yi ba?
Wannan shi ne slang da ya sake kira na captain. Never give up.
To haka yake bayan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi da aka kama ka ba tare da cewa kai laifi ba.
Yes.
Shin wani irin ƙwarin gwiwa kake samu daga wajen ƴan uwanka baka ji cewa fa rayuwanka na cikin haɗari ba?
Gaskiya ƙwarin gwiwan da nake samu ma shi yasa ga har yanzu ban sare ba. A harkan waka saboda a koda yaushe idan na yi abu ina da wanda za su supportin nawa kafin ma in yi ina da wanda za su supportin nawa su ce yes. Zan iya ko wanda zan iya sa mishi abunce ina so in yi waka kaza amma ga yanayin yanda na yi amshin da yanda na yi baitukan inda gyara zai gyara mun kin san duk wani mawaki abin da yake so kenan ƙwarin gwiwa yake yi waka in dai za a baka ƙwarin gwiwa to insha Allah za ka samu nasara.
Wato waka ce bakan damiya?
Gaskiya bakan damiya na waƙoƙi biyu ne bakan damiya na akwai bomb akwai kuma za su gani.
Sai a rera mana
wanne daga ciki
wanda ya fi daɗi da ɗaukan hankali?
Ai za su gani. Yanzu ne za su gani kuma za su gani ci gabanmu yanzu ne ma za su gani addu'a maganin matsala na ajiya maganin wata rana gado na na gurin baba na wai na kuke nan ki makiya na
wai gobe da Allah ka jan gaba ba sai kai falla kan bayan mu sai dai wannan sallah kan bayan mu sai dai wannan sallah hayya hayi gobe sai Allah ka jan gaba ba sai kai falla kan bayan mu sai dai wannan sallah hayya su gani yanzu ne za su gani.
Baka ji to za ka gani rawan gani mun taka kaza su kani wanda ke mun kallon karami yanzu ne ma na yake ya bani kudi abba bana ka bani kudi da mu yi waka kuma mu tara kudi.
To haka yake masu sauraro, idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakwar mu inda za ta gwada mana kallon nata nau'in girkin da za ta yi mana a cikin kitchen din. Amma kafin nan, ya sunan bakwar namu na yau?
To sunana Sa'adatu Jalo.
To malama Sa'adatu Jalo, ga mu a cikin zauren girke-girke, me zaki girka mana saboda uwar gida a gida ta gwada ma mai gida da yara a gida?
To yau dai abin da nake tunani ya kamata mu girka saboda uwar gida da mai gida da yara su ji dadin su shine abincin mu na Hausawa kuma na gargajiya, wato dambu da zobo.
To bismillah, yanzu in uwar gida a gida take sauraron mu a daidai wannan lokacin tana son ta yi dambun nan, dame take bukata?
To idan uwar gida take sauraron mu tana ta yi dambu, tana bukatar shinkafa, bararriyar shinkafa, wasu kuma sukan yi ta da bararren masara. To amma duk wanda uwar gida take da shi a gida ba abin da ba ta iya da shi ba, inda zamani kuma ya kawo akan yin shi da kuskus ma. Amma duk abin da uwar gida take da shi za ta iya amfani da shi wurin yin sa. In ta nemo wannan a cikin abu uku na lissafi, in ta nemo kwalli daya, za ta nemi gyada, za ta nemo ganyen zogale, za ta nemo maki da su gishiri, kayan ɗanɗano kenan. Sannan za a nemo mai. Idan uwar gida ta nemo wa'annan abubuwa ta haɗa su guri guda, to da su ta yi amfani wurin yin dambun ta. Saboda shi dambu yana buƙatar zogale, duk dambun da babu zogale babu gyada a ciki, to gaskiya dambun nan sai a hankali. Saboda dambu da mu asalin dambu ma namu na gargajiyan zamanin da ba a damar su wani kori, wani ƙwanga, wani waye ba. Amma kuma yanzu saboda zamani ya kawo komai ya canza ɗanɗano, to uwar gida ta nemo kayan ɗanɗanon ta, magi, gishiri, spices, su kori, su wanta kace dai abubuwan mu na ɗanɗano na abinci. In ta nemo su ta haɗa su, ta nemo ba wannan zogalen ta da gyaɗar ta a markaɗa su. Za ta tashi da farko ta saka bararren shinkafa, tunda ni shinkafa nake da shi, to da shi zan yi amfani. In ta saka shinkafa, za ta ɗauko shinkafar ta, in ta wanke a haɗa shi da zogalen nan a gauriya shi guri guda, sannan kuma ta ɗaura shi akan tukunya ta ɗan turara shi, in ya ɗan fara turaruwa ya turaru, sai ta sauko shi, ta ɗauko su magi, su wannan gyaɗa, su kayan ɗanɗanon ta, ta haɗa su guri guda, ta ƙara gauriya shi, sai ta ƙara mai da shi kan wuta da su albasanta. Sai ta mai da shi kan wuta ta bar shi ya ƙara turaruwa.
Ba ruwa kenan kwata-kwata cikin.
A shi dambu ba a samu shi ruwa saboda a ƙasan tukunya ne ake saka masa ruwa, in kin sa ruwa a ƙasan tukunya ne wannan tururin da yake fitowa shike dafa wannan dambu.
Haka.
Kuma za ki rufa saman shi lalla saboda turari mai kyau, yadda dai saurin turaruwa ya dafa da wurwuri. In ta yi mishi wannan abubuwa an ta sauke shi tun kafin a sauke ma, za ki ji ƙanshin nan ya fara turara guri.
Haka.
Saboda shi dambu akwai shi da shi gara, akwai abu ne wanda mutum yake yi shi.
To ni ma da ta na fara jin ƙamshin wanda kike yi mana yanzu.
To kin ga, to idan ta yi haka da shi za ta yi amfani kafin ta, in ta sauke shi za a ɗan saka masa mai a gauriya shi, wannan dambun ta ya kammala bayan ta gama turara shi.
To kuma kin ce akwai zoɓo?
Akwai zoɓo. Na farko za ka nemo zoɓon ka ne, in ka wanke shi kamar da muka nemo namu da kike gani, za mu wanke shi yanzu bayan mun wanke shi, saboda jikinsa akwai ƙasa. In kin wanke dole a ƙasa da shirga na wanke wannan, kin ga ƙasa a ƙasan shi. To idan kika wanke shi, kika ɗauko tukunyar ki kika saka shi, za ki nemo ruwa ki saka, ki nemo ɓawon abarba. Saboda wannan ƙanshin ɓawon abarba yana ba zoɓo daɗi mai kyau. In kika nemo ɓawon abarban ki kika saka, kika ɗauko citta, kanamfari, cinnamon, ki haɗa su guri guda. Sai ki tafasa su tare. Bayan kin tafasa su, za ki sauke shi a ƙasa nage ɗan huce. Bayan kin tace shi, za ki sa suga da ɗan kayan mai ɗanɗano irin su juli jus ɗin nan da ake ɗan amfani da su, ko markaɗa kokumba.
Ɗan abubuwan ƙamshi dai.
Yawwa, ɗan abubuwan ƙamshi ne zuɓo na zamani yanzu ya kawo mana shi. Duk wanda kike da shi a ciki, ba wanda ba ki amfani da shi ba. Sai ki markaɗa kokumban ki juye shi a ciki. Bayan kin markaɗa kokumba kin juye a ciki, kin ƙara gauriya shi. Kin saka mishi suga da komai, ta san farko dama in kin yi shi kina ta burɗaɗin jiki ne. In kin tace shi kin juye mishi kokumban ki akai, kin saka mishi su suga su waye, kin gauriya shi, uwar gida ta ƙara tace shi na biyu saboda shi ma suga ana ɗan samun datti a jikinsa. In kin ƙara tace shi na biyu, uwar gida abin da ya rage mata daman sai a saka shi a firiji, in yi sanyi sai a ɗauko a fara sha.
To haka yake masu sauraron mu a daidai wannan lokacin, musamman uwar gida da akwatin rediyon take kusa da mu a daidai wannan lokacin. Kin ji dai yadda bakuwar mu ta ce yadda za a gabatar da dambun shinkafa da kuma zoɓo roto. To masu sauraron mu duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku, sai ni Ruqayyah Basha da gabatar muku da shirin da ke cewa Assalam. To madalla masu sauraro, anan za mu dasa aya a shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman da Ruqayyah Basha da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, Fiona Wamai nan Dudu,
Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.